Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta yi waje da Prime Minister Imran Khan bayan wata kuri'a da ta kada a jiya Asabar kusan shekaru hudu da ya hau karagar mulki. Kuri'ar da 'yan adawan suka shirya akan rashin amincewa da salon mulkinsa ta fara ne a cikin dare agogon kasar, mintoci bayan da kakakin majalisa Asad Kaiza daga jam'iyyar Khan mai mulki ya yi sanarwar bazata ta yin murabus. Kaiza ya gayyaci wani babban dan majalisa na bangare 'yan adawa Ayaz Sadiq da ya ci gaba da aiki a matsayin kakakin majalisar mai wakilai 342, yana mai cewa ba zai iya zama cikin wannan haɗin baki da wata ƙasar waje a hamɓarar da Prime Minister ba. Daga bisani, Sadiq ya sanar da cewa 'yan majalisa 174 sun kada kuri'ar rashin amincewa da mulkin Khan. A jiya Asabar, mazauna gabashin ƙasar Ukraine sun gamu da mummunan samami ta sama. Gwamnan yankin ya gargadi farar hula da su gaggauta ficewa daga yankin, yayin da Rasha ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a yankin. Gwamna Sarhi Gaidai ya shaidawa wani gidan talbijin na ƙasar cewa Rasha tana ƙara ayyukan sojinta a kan kashi 1/3 na yawan mutane da suka rage a yankin Luhansk na Ukraine. Masu sharhi a kan aikin soja sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya karkatar da mamayarsa zuwa gabashin Ukraine bayan da sojojinsa suka haɗu da turjiya kana suka janye daga wuraren kiwa arewacin ƙasar. Ƙwararru a ma'aikatar tsaron Birtaniya sun ce hare-haren na ci gaba da ƙaruwa a kudu da gabashin ƙasar ne domin buɗe hanya tsakanin Crimea da yankin Donbass. Rasha dai ta kwace yankin Crimea ne a shekarar 2014. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira farmakin da kai hari akan fararen hula bisa ganganci. Kana yana sa ran duniya za ta dauka kwaran mataki akan abin da ya kira laifin yaki. A jiya Asabar, ministan tsaron Jamus Christine Lambrecht ta jaddada shakkunta akan sojojin Jamus za su ci gaba da aiki da suke yi a Mali a lokacin da take jawabi akan zalunci da ake aikatawa a garin Mura na kasar Mali yayin da take rangadi a kasar. Gwamnatin Mali mai rinjayen sojoji ta ce ta tubar da mayakan jihadi a Mura, amma ministar ta ce ta shaidi wata tattaunawa a kafar yaɗa labarai da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch tana cewa sojojin sun kashe fararen hula. Wannan ce gwamnati da za mu taimaka mata, Lambrecht tana tambaya bayan wata ganawa da sojojin Jamus a arewacin Gao, a cewar ma'aikatarta ta tsaro. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian shi ma ya bayyana shakkunsa akan bayani da Mali ta yi game da abubuwan da suke faruwa a garin na Mura. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ta aza takunkumai akan wasu Amurkawa 24, ciki har da tsohon babban hafsan soja George Casey da kuma lauyan tsohon shugaban kasa Donald Trump Rudy Giuliani, watanni da tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 ta citira. Kusan duk mutane da aka ambato sunan su jama'ai ne da suka yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump, da ita ma ta kakaba takunkuma akan jama'an Iran da suka hada da 'yan siyasa da kuma kamfanoni, kana ta janye Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da wasu manyan ƙasashen duniya. A wata sanarwa da kafofin labaran ƙasar suka buga, ministan harkokin wajen Iran ya zargi Amurka wanda aka kakaba musu takunkumai da suka hada da manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da taimakawa ƙungiyoyi da ayyukan ta'addanci akan Iran da kuma muggan ayyukan da Isra'ila ke aikatawa a yankin kuma akan Falasɗinawa. A ƙarshe, daga rumfar kasuwa da ke wajen birnin Paris da ta shafi shekaru 40 tana gudanarwa, Yvette Robert ta gano wa idanunta yadda tsadar kayayyaki ke ƙara yin sama a lokacin da zaɓen shugaban ƙasar Faransa da kuma mayar da zagayen farko na zaɓen yau Lahadin mai cike da tankiya ga shugaba mai ci yanzu Emmanuel Macron.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki lone kasuwa.
Arewa maganin nan kallo magani ne na itace saiwa ce karkashin kasa ake turo ta. Baba ɗan dabaru aka yi ba a ji kokala da baya.
Masu sauraron wannan shiri na kasuwa a Kemiki Dole gani nan a kasuwar AYA farkon shigowa Abuja. Kazalika wannan gurin kuma yana dab da fadar shugaban Najeriya ne wato Aso Rock. Wannan kasuwar kusan duk abin da mutum yake nema zai iya samu kama daga kayan abinci, wayoyi da sauransu. Ina tare da waɗannan ƴan kasuwar. Me kuna ko za ka bayyana mana sunanka?
Suna Muhammad Gwani.
Yawwa, daga jin Gwani ai ka san mutanen Borno ne. Gwani, faɗa mana irin nau'o'in hulunan da kuke sayarwa nan.
Huluna akwai wanda shi 25,000 ma, akwai wanda muka sayar da shi 7,000, akwai wanda muka sayar da shi 6,000, akwai wanda muka sayar da shi 3,500 ma. Kala-kala ne huluna.
Irin zanna da ake kira tangaran din ne ta 25.
Eh, shine 25 muke sayar da su. Akwai zanna kuma wanda muke sayar da su kanana, akwai wanda muke sayar da 13, 12 haka su ma akwai su. Akwai kuma da manga yan Cameroon 7,500, 8,000 su ma akwai. Akwai minista kanana, akwai na 7,000, saura akwai na 5,000 ma haka.
Wato ne abin da yake bani mamaki, za ka ga hula gata nan dai duk sunanta zanna, amma kuɗin za ka ga da bambanci.
Da bambanci kowanne, kwaliti nasu ma daban-daban ne kowanne su.
Ku kuke dinka hular ko ana dinkawa ne a kawo muku ku sayar?
Ana dinkawa dai, ana kawo muna saya. Mu da kanmu sai mu je, mu ko mai dubure mun je sai mu saya mu dawo.
Nan abinda zan so na sani, an ce kamar Abuja manyan mutane sun fi so su ji an ce musu hula naira 50,000 ne 80,000, ba haka ba sa ganin darajar hular.
Wanzu haka akwai irin wannan mutanen ma. Akwai mutanen da in ka ce musu 10,000 ma, a wannan huluna za ce musu wannan kananan huluna 50,000, 60,000 haka su suke so suna cewa. Amma mu saukin su wanda muke sayar da su ya isa dan shi. Mu sayar shi 25 haka su ne kawai.
Wato yi mana ƴan 25 ɗin ne su yi an ce musu, in ba an ce musu 50 ɗin ba ba sa ganin darajar su.
Hakan ne, gaskiya hakan ne.
Faɗa mana, shin ana samun ciniki kullum ko yanzu ba kuɗi a hannun jama'a?
Ciniki yanzu ya ragu da kamar ba irin na da ba ne. Yanzu azumi ban Allah da za a yi ciniki, amma yanzu cinikin ba kamar irin na da ba ne, gaskiya ya ragu. Hannun mutane yanzu ba kamar kowane ba ne a kuɗi, da kuɗi gaskiya.
Allah ya ba da sa.
Amin.
Kamar dai da ku sani, lokaci muna kawo wannan magani. Yau ma gashi Allah ya dawo da mu da wannan magani na itace wanda ake jikawa da ruwa kamar haka. Ana shafan
nan bangaren mai saida magungunan gargajiya ne. Naga kuma wannan kasuwar ta AYA, naga ya dace na zanta da shi dan shi ma bangare ne na musamman. Malam, ku za ga wata mana sunanka?
Sunana Muhammad Nazifi Kano mun jibir.
Faɗa mana, naga itatuwa kike ta sayarwa, kai ana ta saida kaya ga masu turare, ga masu kayanwa, kai kuma itatuwa kike sayarwa?
Itace ne mai kyau wanda ya samu asali daga waje dan Chadi, wanda oganmu ne kaɗai ke tono shi buhu, wanda ake jiƙa shi bangaren sanyin mara da amo sanyi kumburin ciki.
Wannan maganin yaya yake? Naga itatuwa ne a ɗaure a leda, kuma ka ce oganku ne, waye ogan nan?
Oganmu ne Muhammad Sani Kano Wajin.
Kuma me yasa dun Najeriya ba a samun sa sai an je har Chadi?
Ba kowane ƙasa ake samun kalarsa ba, amma a wajen Chadi ana samun sa sosai.
To faɗa mana, ya naga kuma kamar maganin ba tsada, kana sai da shi kamar kyautarwa ma?
Ya ce kan ya dami tsada, kaɗan mai albarka, ka gane? Kisa muke sayi naira 53 naira 100, kuma komai ba mu nema marasa ba, Allah ya wadata mu. A hakan ma da kake gani.
Shin to faɗa mana, ka san maganin Bature ana cewa ko a rubuta a ce sau biyu a wuni ko sau uku, ko kuma ga dai tsarin yadda za a sha shi har ƙarshe, ko magungunan ku suke?
Shi maganin gargajiya wannan dai fannin wanda na sani namun kenan, ka gane? Gaskiya tsime ne, za ka iya kama kwana 10 kana sha, tsima shi ake, jiƙa shi ake, a ma'ana kenan.
Shin ba taɓa kawo muku ƙarar cewa in an sha maganin nan ana samun matsala ba?
Ba wata matsala, sha Allah. Ɓangaren mace mai ciki ma mai ɗan yawan ciwon mara, muna cewa rika ɗan jefa 'yan jan kanwa.
Yanzu daga nan waɗannan 'yan kuɗin da nake gani ga sunan dai, ga naira 100, ga naira 50, yanzu da haka kake haɗa har
kuɗin da ba kalan kuɗin da babu a nan. Kuma ga insha Allah nake gaya ma, wannan cinikin ayo na same shi, dan wannan buhun da kake gani cikowar ne kat da wannan itacen.
Gani nan kuma a ɓangaren inda ake saida turare kala-kala, malam, ku za ka gabatar mana sunanka?
Sunana Yusuf Muhammad.
Malam Yusuf, faɗa mana nau'o'in turare da kake sayarwa a nan.
Gaskiya akwai nau'o'i daban-daban, kala-kala da nake da su a ran.
Mana akwai na ga akwai har da almishki ma da ake labarin sa ga wani na itatuwa da sauransu.
Shi wancan na ice turaren wuta ne wanda ake sawa a daki. So kuma wannan normal tare wanda ake yi a jiki ake shafawa a jiki sai kuma wancan shi almuski sai kuma irin wa'annan na addu'a su kamfani da dan duwala da binta sudan.
Yawwa, to bari mu fara da almuski din nan. Shin shi almuski anan ana samun sa a Najeriya ko sai daga waje ake odarsa?
Eh, gaskiya daga waje ake odarsa. Mun an kawo shi nan mu kuma muna sa shi a irin wannan kwalban ne.
Wato ana kawo shi a wata babbar jarka ce ana rabawa ko kuma da waɗannan 'yan kwalabe ƙanana dama suke zuwa kamar haka?
Eh, akwai wanda yake zuwa asali a irin wannan kwalba 'yan dogo haka, sannan kuma akwai wanda yake zuwa a gwangwami haka, mu kuma mu muke sa shi a irin wannan gajeriyar kwalba.
Wani abu da watakila masu sauraro waɗanda suka shekara kamar 50 zuwa 60 sun ji kamun baci binta sudan. Ni ma kaina na san shekaru da dama nake jin labarin. Ina nuna min turaren binta sudan.
Ga turaren binta sudan mai jan kanna.
Shi ne binta sudan. To an haɗa shi da sunan sudan ya nuna daga sudan ake kawowa kenan?
Eh, akwai ɗan sudan, akwai ɗan kamaru ma. Sannan kuma akwai ɗan Najeriya.
Akwai binta sudan, akwai Miss Paris. Ina jin ka san wani turare wacce Miss Paris.
Ta gaskiya ban da shi.
Faɗa mana menene shi turaren binta sudan din nan ko bintu sudan bint. Wato yarinya 'yar sudan kenan. Ya nuna mata ne kaɗai ke amfani da shi ko kuma shi wani turare ne na musamman?
Eh, shi wani turare ne na musamman wanda ake addu'a da shi. Da kuma baya ana sa shi ma a jiki haka. Yanzu kuma ya koma yawanci irin masu addu'a ne suke amfani da shi.
Irin wurudin nan kenan na dare?
Yawwa, amma gaskiya yanzu ba kowa ke sawa a jiki ba.
Saboda yanzu ko shi ne ake kira turaren aljanu ne da ake labari da
shi? Shi ne duk masu irin wannan harkar da suke amfani da shi.
Faɗa mana yanayin shi wai ni duk turaren da ake da su da ake shayarwa akwai turare wanda ake yin sa a nan Najeriya?
Eh, to gaskiya a dai irin wa'annan wanda nake da su ban ga wanda yake Najeriya ba, amma akwai na Dubai, akwai na Saudiya, haka duk ina da su, amma su Najeriya sun fi irin na fesawa ne haka. Amma inda irin wannan na madaran turare ne su ba su da na gani abu nan sai dai wanda ake kawo musu daga waje.
Akwai wata al'ada ta masu turare in suna yawo ba irin ka nake magana wanda watakila ka kama ƙasa kana zaune a gode ba, za a ga kamar suna ba da ke turaren suna fesa wa mutane kamar kyauta-kyauta.
Eh, wannan al'ada ne ta mai turare don ba ko ni ɗin ma na yi, duk wanda ya zo guna na yin haka. Al'ada ne ta mai turare, kusan kowa ma yana yin irin wannan, ko yana shafa ma ko kuma na saya ne sai ya ɗan fesa ma haka, na fesawa ne. Na wannan ne kuma sai ya ɗan shafa ma kaji ƙanshinsa.
Wanne ne turare a nan mafi tsada, wanne ne mafi araha?
Eh, to gaskiya a nan mafi araha sai dai in wancan turaren wuta.
Wanda ake kunna masa wuta a sa shi a kan wani abu a ɗaki. Wato farashin nake so na ji naira kaza da naira kaza.
Akwai har na 20,000 haka, su kuma a can 200 ne, kaga ai da bambanci sosai.
Shi kuma wannan malami harkar POS yake yi harkoki irin na tura kuɗi din nan, waɗannan sun zama su ne bankuna da yanzu ake da su a ko'ina, ba sai mutum ya tashi ya tafi banki ba, kawai zai zo ya mika ko ya mika katinsa a bashi canji ko a masa transfer. Malam, ku za ka gabatar mana sunanka?
Na'am, sunana Musa Uzairu.
Musa, faɗa mana a takaice yadda wannan harka ta POS, wato harkar tura kuɗi ko karɓar kuɗi, take gudana wacce ba sai ka je banki ba?
Muna gudanar da ita ne kamar yadda aka tsara mana, saboda wani lokaci za ka samu banki haka da layi ATM, akwai layi, to irin gurin haka sai ka zo POS za ka samu akan lokaci. In za mu cire maka ne akwai ɗan abin da mu sawa a kai, a ci za ka cura ma wani sai za ka iya kawo a sai a cura.
Wato kuna ɗan ɗaura 'yan riba, a ci misali mutum yana so ya karɓi 10,000 daga wajen ku, naira 10,000 nawa ne 'yan ɗan lada da ake ba?
Da wuce ka mu caje ka 300-200, amma daga kan naira 1,000 abin da ya kai 500 naira 100.
Ya wajen turawa fa, in kawai zuwa ne na ba da kuɗin ina so a turawa wani, akwai bambancin caji ne?
Eh, to ba bambancin caji tsakani sosai, sai dai bambanci muyan kuɗinka da kai a taho da shi. shine nan ne zamu kai je maka cewa ga abin da zaka ba mu.
Wannan wata sabuwar nasara kenan da ake samu a Najeriya birni da karkara inda ake wannan harka ta POS. Masu raro daga nan kasuwar AYE da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a madadin ita Maryam Daudu da ke kula da wannan shiri daga Washington DC. Nasiru Adamu Elika yake cewa mu zama lafiya. Nasiru Adamu Elika yake cewa mu zama lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yan uwana masu sauraro, barkanmu da warhaka. Sunana dai Reverend Fadanu Bala da ke nan Ecclesiar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargaɗi akan mahimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada, lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da dukkan duniya baki ɗaya. Yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya ƙunshi rashin zaman lafiya na ɓangaren siyasa, addini da ƙabilu. A daidai wannan lokaci kuma na ibada, ya kamata mu yi azumi, mu juyo ga Ubangiji, mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai, muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Yadda shi Ubangiji Allah zai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Kamar yadda aka bayyana mana a littafin Annabi Ishaya Sura 52 aya 7 take cewa, me yafi wannan kyau a ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu ɗauke da albishir mai daɗi, labarin salama, ya yi shelan nasara ya ce wa Sihiyona, Allahnki sarki ne. Mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu, za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa, salama kuma ta dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Jama'a, barkanmu da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar Apollo.
Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne wanda ƙwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta, kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba. To haka takan faru, amma ba kowane lokaci ba. Kuma kamar yadda aka ce, waɗannan ƙwayoyin cuta viruses sukan yaɗu daga mutum zuwa mutum. Mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda zaka yaɗa ma ciwo, wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yaɗa mawa, kamar ta shan hannu, gaisa da hannu da ɗan uwa, ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yaɗa, ya taɓa wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne, a shi yasa duk idan mutum yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan mu yadu da sauri, saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu.
To likita, wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa. To a lokacin muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka hada ba wai irin kuka kalli juna haka ma za a iya kamuwa da cutar, shin da gaske ne?
Dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba, sai dai in akwai mu'amala ta kusanci shine zai jawo.
To likita, menene alamun cutar Apollo?
Alamun cutar Apollo na farko, ido zai yi ja, akwai hawaye, mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura, mutum zai ki ganin haske. Yawwa, da zaran ya kakalle abu da yake da haske, ido zai fara hawaye. So su ne waɗannan dai mafi yawan, da kuma kaikayin ido, wani lokacin ido zai kaikayi shi ma. So waɗannan dai su ne a gaba-gaba wajen alamomin da zai sa ko a ciwon Apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa.
To likita, musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba, to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar, misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu?
Yawanci lokacin hunturu ne, lokacin akwai iska da kwayoyin cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska, yawanci yafi afkuwa lokacin hunturu.
To likita, shin misali mutum yayi mu'amala da mai dauke da wannan cutar, takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana?
Yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan lokuta ciwo ne da zai iya tafiya koda ba kai komai ba, amma abubuwan da mutane ke yi shike haɓaka ciwon ya zamanto da ƴan illoli, kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari, su albasa din, su maganin gargajiya, wasu su ce a sa nonon uwa, wasu su ce ai wannan, waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa, da kuma kaikayin da ake mutum yake ji mafi yawa, mutum ya dauko toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai sa idon shi ya share hawayen ko ya kaikaye idon, wannan ka dauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba ka sanya ga ido, so kwayoyin cuta kuma suna nan, dama abin da ake bukata kenan su farfado. So waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli, da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon, hannunka ka taba wani abu can ka zo ka saki sawa ido, kai wannan abin da ka zo ka sa ka debo kwayoyin cuta ka saki karawa, banda waɗanda dama idon yana tare da su, ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi, saboda zaran garkuwar jikin mutum yayi laushi, waɗannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido, suna nan kowane lokaci, sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa. Amma normal Apollo baya jawowa kwantsa, sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske.
To likita, kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne, mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan dauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum?
A cikin awa 24 zuwa 48, kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu, ka samu contact da kwayoyin cutan, lalle mutum zai fara jin alamomi. Amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki 5-7 komai zai washe. Amma dai abinda dama ake magana shine tsaftar hannu, tsaftar idon, da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido, maganin gargajiya da sauransu, nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan.
Musamman ma da kai maganan cewa ita cutar Apollo tana zuwa ne a matsayin annoba, shin idan aka fara ta tana da rigakafi?
Eh, to a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda Apollo. Rigakafin kawai shine tsaftacewa, tsaftar hannu, tsaftar ido, da kuma idan mai Apollo ya kamu da wannan ciwon ma zai je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi. Shikenan, abun zai zo ya wuce, ba wai lalle ya jawo wata matsala ba.
Musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a Najeriya, yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo?
Yana da wahala, mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba, sai dai mutane saboda yawan mu'amala. Yau mutum yana Bauchi, misali gobe ka ji shi a Lagos, gata ka ji shi a Yola, so shi kadai yana da Apollo, kage lokaci daya yayi tafiya ya yada ta, shine abin da yasa cikin karamin lokaci, kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon.
To musamman ma idan ta fara a matsayin annoba, me ya kamata mutum yayi ya kare kansa daga kamuwa da cutar?
Tsaftan hannu, tsaftan fuska, tsaftan ido, shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba. Saboda kamar yadda nace, misali kai shakin hannu, kai musabaha da wani, ko ka taba kofa da mai ciwon Apollo ya taba idon shi, ya taba kofa, kana tabawa kai ma za ka kamu, kuma da yake abu ne mai kaikai, ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska. So in mutum a lokacin akwai wannan annoba, mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar, wanke hannu da wanke fuska, da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin. In dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi, ba wani alama da ciwon Apollo zai same shi.
Na to likita, misali cutar idan ta kama, ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani, shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi?
Idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su, ko da kana sa magani kai da kake da ciwon, zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa. Ba wai viruses din ake badawa magani ba, dan saboda su viruses din kaman yanda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su, a'a, amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su, dan su ke iya jawo illa ga ainihin idon da kanshi. Sa'annan kamar su hawaye da yake jawowa da su jadin, duk waɗannan akwai magungunan da zaka ba da su, waɗannan duk su tafi jawo. Amma kwayar cutar da take sa Apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba, saboda ba ta da wani maganin da zaka bayar ka ce ka kashe wannan virus din.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma a Latinas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya, da fatan kuma za a jaddada tsafta, musamman ma fa idanun nan Hausawa suka ce wai a rashin ido mutuwar tsaye. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.